السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur a nan Wusaitu Abuja a daidai wannan yammaci don tafsirin Qur'ani bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da tafsiri kamar kullum muna masu kaskantar da kanmu da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama Allah ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai muna ƙara kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyaɗar dogo samanta ƴaƴa ƙasanta ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ya sa mu a cikin jama'ar da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka addu'o'i da muke dare da rana muna roƙon Allah ya karɓa abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana ko ya mana afuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba yau za mu tashi a darasi na 12 a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta 1437 insha Allahu ta'ala azumi yana ta tafiya a gadin mai imani ya san wannan yana nuna mana cewa kwanakin mu suna karewa ne kamar yanzu ake tunanin za a fara azumi duk yadda azumi yake da wahala da duk yadda yake wahalar da kai an ce yau an za a kai 12 ya kai dole ka amince da cewa yana gaggawa shi da mai shan wahalan daban da baya shan wahala kowa amince azumin iya tafiya wannan mai yake na mana kwanakin mu suna karewa za a ce yau mun kai wani makabarta gobe ka raka wani jibi ka je ta aziyar wani gata ka yi buga waya Allah ya jikan wani citta ka yi posting a Facebook Allah ya gafarta wani to wata ran din fa naka za a yi kuma wata ran nawa za a yi so yadda kake ba da labarin na wasu ko ka je ta aziya ko ka raka gawa makabarta ko ka buga a Facebook ko ka yi commenting a social media Allah ya yafe masa to akwai randa za a rubuta naka da na wasu su yi addu'a da to wannan abin da ke nuna mana rayuwar shine ba mutuwa ake tsoro me za a tara a tar to sai mu yi shiri na yin ayyuka na alkhairi Allah ya ba mu ikon yin alkhairi da tarar da alkhairi akwai ƴan tambayoyinku a nan babu laifi mu duba ƴan takaitattu insha Allahu ta'ala gabanin mu kusa zuwa ga karatu tambayoyin sukan yawa wanda su akan miko mun ba zai duka mu amsa ba wanda bai jina sa bai yafe ba da gangan bane akwai hukunci na Allah wanda Allah ya kaddara za a amsa shi za a samu ikon amsawa da muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon amsawa daidai wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana lafiya da nisan kwana da imani za a kara ko amin shi lafiya da nisan kwana in babu imani shirme ne ribar kadai da imani to nagode da addu'a amma a kara da imani don Allah malam wacce hanya zan bi na haddace alqur'ani gashi ni dan shekara 70 ne yanzu amma na sauke a karantawa haka ina iya biyawa don Allah malam yayi zan yi ne hadda na farko ina yaba maka akan wannan kyakkyawan niyya taka dan shekara 70 ya zama tunaninsa na haddace Qur'ani ne wannan alkhairi ne mai girma wasu adam ba su je shekara 40 ko 50 ba tuntunin yayi ruling out shi ba zai taba zama malamin addini ba saboda yana so amma ba zai iya ba lokaci ya kure so kaga wannan kuskure ne amma mai dan shekara 70 har yanzu iya da pop yana dan sa ran
yana neman a ba shawarin ya haddace Qur'ani, wannan manufa ce mai kyau. To shi yasa kada mu rika gaggawan tsammanin kaza ya wuce mu bayan bai wuce din ba. Ina da yakinin mai shekara 50 da 60 da 70 a yau idan yana niyyar haddace Qur'ani ya tsarkake zuciya, Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi ikon haddacewa. Menene babban abu? Shine kyakkyawar niyya. In dai akwai niyya da kuma cika sharuɗan hadda, Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi. Don ai ba bai faru bane, ya faru da manya-manyan mutane a tarihin duniya, suna da wannan shekarun kuma sun yi niyya kuma sun haddace da. To da haka abinda wani ba za a ce wani ba zai iya ba. Malamai sun karantar da mu hanyoyi da ake iya bi a haddace Qur'ani idan akwai nisan kwana, insha Allah za a iya nasara. Idan muka nemi littafin Kitabul Ilm na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah daga shafi 157 zuwa 158 da kuma littafin Al-Itiqad na Imam Suyuti rahimahullah ta'ala juz'i na farko, shafi na 106 da kuma Fathul Bari na Ibn Hajar rahimahullah juz'i na 9, shafi na 79, dukkanin su a cikin kowa ya kawo wasu hanyoyin da yake iya ganin idan mutum yana niyyar haddan Qur'ani yayi aiki da su, Allah subhanahu wataala zai sauwaka masa. Idan muka tara dukkan bayanan da suka yi waje ne, sai in ce na farko daga cikin shawarin su shine tsarkake zuciya. Dan zuciya tsarkakakkiya takan taimaka, abinda ma baka zatan zai yi, sai Allah subhanahu wataala ya baka ikon yin sa. Shi yasa a cikin ayoyi da dama Allah ya nuna mutanen da ke da takawa da tsarkakakkiyar zuciya, Allah subhanahu wataala yana ba su ikon cimma burin su na abinda baka tsammanin dan adam zai iya yin sa a rayuwa. Shi yasa Allah yake fa abudallaha mukhlishal lahuddin kuma ala lillahi dinul khalid. Kuma daga cikin takawa sai ya ce wattaqullaha wa yuallimukumullah. In har kun yi takawa, to Allah zai ilmantar da ku. Haddan Qur'ani ilimi ne. To kuma Allah ya kira sharadin bada ilimin shine mutum ya zama yana da takawa, cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na biyu, malamai suka ce mutum ya zama mai dogaro ga Allah. Duk abin da za ka yi ka dogara ga Allah, kuma ka san shi Allah din ya ce wa mai ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu. Ya zama akwai cikakkiyar dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da kai. Dogaro ga Allah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah cikin Madarijus Salikin ya ce shine rabin addinin musulunci. Ka iya zama ka yi putting your trust in Allah subhanahu wa ta'ala, wannan shine half of your religion. Duk abin da za ka yi a duniya ka dogara ga Allah, kar ka dogara ga ɗan adam ko wani wayanka, kawai ga Allah zai dogara. Na yi niyya kuma na san Allah zai taimake ni. Da wannan Ibn al-Qayyim rahimahullah yake cewa law tawakkala al-muslim ala Allah haqqa tawakkulihi la azala al-jabal min makanihi idha kana ma'muran bidhalika. Idan da musulmi zai dogara ga Allah dogaro na gaskiya, a umurce shi ya dauki dutsen Uhud ko wannan dutse na bayan gari, dutse na Zuma ko, idan za a ce ya dauke shi daga inda yake ya ketare da shi ya kai shi Nasarawa state ko ya kai shi Kaduna, yace in dai iya da dogaro ga Allah, wallahi Allah zai ba shi ikon yi. Shi yasa waɗanda suka dogara ga Allah sun yi abin da hankali baya iya kamawa. Sayyidina Umar babu telephone, babu mobile phone, babu internet, babu wani internet calls. Yana garin Madina yayi magana da commandant sa a kasar Iraki. Kawai yace aljabal bi bayan dutse ga su za su kawo mahari. Yace ina Iraki yana Madina sai na jina mun magana. Sayyidina Umar yayi amma da yake ya dogara ga Allah sai Allah isar da sako da su. Akwai waliyan Allah da har akan ruwa sun yi tafiya, an biyo su suka bi ruwa, a kogi kawai suka yi tafiya. Wanda ya biyo shi su me ya fada ciki, amma su haka suka bi suka wuce. To dogaro ga Allah ya kansa abinda ba hankalinka bai nuna zai faru ba sai Allah ya sa ya auku. Akwai misalai da dama sun fi guda 30 zan yi baku na dogaro ga Allah, wanda kowanne ya saba wa ɗabi'ar tunanin ɗan adam, amma tunda aka dogara ga Allah sai Allah ya sa abin ya yi. Na uku daga cikin abubuwa shine method na hadda. Sheikh Uthaymeen rahimahullah cikin littafin Kitabul Ilm page 157 zuwa 158 yace kowa dole ya rabe wani irin hadda tafi dacewa da shi. Me yiwa haddar da za ta dace da ni ba ta dace da aran ba, ko wacce aran ma ba ta dace da kai ba, kowa sai duba wanne ya fi iyawa. Akwai wanda idan zai hadda da aya ya fi sauki, idan ya yi ɗaya gama bayan minti 10 ko 15 sai ya shiga ta biyu, in ta zauna ya shiga ta uku, wani da aya biyu, wani uku, wani kuma ya fi iya haddar gaba ɗayanta shafi guda ya ɗauka ya haddace lokaci ɗaya, wani kuma rubu'in gaba ɗaya yake ɗiba kuma sai ya kai shi. To dole ka gwada, ka ɗan yi tajriba, wato ka ɗan yi practicing haka, ka riƙa gwada ka ga wanne ne ka fi samun sauƙin hadda da shi. In ka gwada na aya ɗaya biyu ko na shafi za ka iya ganewa. Na huɗu daga cikin method na hadda shine yawan sauraron karatun Qur'ani. Yanzu maka duba sautin da kake da daɗin sha'awan jinsa na manyan ƙurra, ka riƙa saurara irin Sheikh Mahmud Khalil Fusari rahimahullah ko Sheikh Siddiq Al-Manshawi rahimahullah ko Sheikh Abdul Basit bin Abdul Samad rahimahullah ko irin na baya irin su Sheikh Ibrahim Al-Akhdar rahimahullahu ta'ala ko Sheikh Muhammad Ayyub Allah ya ji kansa ya gafarta masa irin waɗannan sai ka bi ko a imma na sallah irin Sheikh Ibrahim Shuraib ko Sheikh Abdullah Rahman Sudais da sauransu irin waɗannan ko su makir waɗanda suke a imma ne na sallah kowa da irin wanda yake sauki wajen haddace Qur'ani sai ka duba wani sauti yake ratsa ka sai ka yawaita sauraron karatu ba lokacin da kake haddan kana yi wajen ma da baka iso ba kai ta playin kana saurara yana taimakawa ya zama idan ka zo hadda din ka samu saukin yi sai kuma na gaba na hudu shine mu duba lokacin yin hadda din akwai lokuta da suka dace da karatu na farko akwai lokacin da generally yakan dace lokacin karatu shine lokacin da rana baka da zafi kamar yammaci zuwa magariba zuwa bayan magariba zuwa bayan isha dare zuwa kusa da asuba zuwa bayan asuba waɗannan lokutan da babu zafin rana a mafiya yawan lokaci karatu yafi saurin fahimta da haddacewa lokacin da ke da zafi yafi karanci amma duk da haka malamai suka ce akan samu wani shi kuma lokacin zafin yafi yayi to idan zaka haddan zaka zauna ko da karfe 12 na ranar bismillah ba hana ka ba amma akwai lokuta da lokacin sanyi haddata fi zama to idan akwai lokacin karatu akwai lokacin hutu kada ya zama in ka fara hadda kace kullun hadda kake yi duk wanda ya dauki abin da zafi yana bararwa zaka waye gari ka ga Qur'ani sai gaban kai fa da kaman ka ga maciji to ba haka ake so ba saboda ka dauki abin da zafi sai ka dauke shi iya gurgurdan yadda zaka iya gaba na gaba shine mudawama consistency ya zama kana dawwama wajen aikin alkhairi wannan dauka iya gurgurdo yake baka consistency wani zai iya daukan aya uku ne a wuni wani biyu wani daya wani zai iya daukan guda tara wani zai iya daukan rubu'i wani kuma zai daukan sumuni to ka duba inda ba zai maka yawa ba ka kula da commitment ɗinka na dan adam na rayuwa da karfin haddanka don hadda akwai baiwa akwai mutanen da in sun kalla kai haddacewa suke yi wani kuma sai yayi to abinda wani yayi wani ba zai iya ba to sai ka duba a wani category kake ka duba kuma commitment ɗinka mafi muhimmanci fa shine dawwama indai akwai consistency da nisan kwana za a cimma buri amma in ka dauka da zafi kace kullun sai na yi rabin izu to duk inda aka baka kwana 11 kai wasa ka daina amma in ka dauka daidai kana nishadi to yafi zama to ka rika dauka ka zama kullun a kowane hali kake zaka zama very consistent a wannan aikin alkhairin that is what is most important wannan consistency din yafi komai muhimmanci ya zama da dadi ba ka sai din dan aya uku zuwa biyar din zaka yi su wannan yana taimakawa na shida daga ciki shine ka rika qiyamul layl da haddan qur'ani dan abinda ka haddace ka rika tashi a dare kana sallah haka fa abai suke hadda in suka haddace in ka haddace a dare sai ka gwada sallah da shi kai fatiha sai ka zama kai ne limami kai ne mamu idan baka da iyali wato in kai gauro ne inda iyalin ka kuma sai ka bi ka sallah amma in gauro ne sai kai kadai na bakwai akwai yawan muraja'a kana karanta qur'ani ka ware wani lokaci na muraja'a abinda ka haddace waɗannan sune abubuwa da suke taimakawa insha Allah ta'ala wajen haddacewa wannan tambaya na gaba yace Allah ya kara wa malik imani da ikhlasi amin yayi sallan matafi a cikin jirgi jirgin sama zai kasance in bai gane alqibla ba babu kokwanto a cikin jirgi yana halatta a yi sallah bisa ga karantarwa ta sunna sallah ana so a fuskanci alqibla kuma a tsaya amma idan har lokacin sallah zai fita to shari'a ta baka dama a kowane hali kake kai sallah ko kana cikin jirgin sama ne ko jirgin kasa ne ko mota da ke tsaya ba in dai lokacin sallah zai fita ba a ce ka bari sai lokaci ya fita kai ba sai dai kuma mu sani akwai inda ake ya halatta a hada sallah shine idan zaka shiga jirgi misali karfe 12 a zahar bata yi ba amma jirgin zai sauka zuwa karfe 4 kuma baka tsammanin wani delay to ya halatta ka bar azhar sai ka sauka sai kai azhar da al'asar saboda azhar da al'asar a halin darura suna share lokaci daya idan jirgin zai tashi karfe 5 magariba ba ta yi ba amma zai sauka karfe 9 ya halatta ka bar magariba din sai ka sauka sai kai magariba kai isha so azhar da al'asar suna tarayya a lokaci daya ɗaya na shiga lokacin daya ko a jawo azhar al'asar a yi ta lokacin azhar misali jirgin zai tashi 1:30 amma ba zai sauka ba sai karfe 7 to ya halatta ka ja al'asar kai ta da azhar a lokacin azhar gabanin kawo idan kuma zai tashi karfe 7 ne da rabi bayan magariba so kuma ba zai sauka ba sai kaman karfe 2 na dare to anan ya halatta ka ja isha kai ta a lokacin magariba tare to kaga ana jawo isha a lokacin magariba ko a ja al'asar lokacin azhar ko kuma a tura azhar lokacin al'asar ko kuma a tura magariba lokacin isha duk wannan ya halatta to a halin da babu yadda ka iya ba zai yi ka ja ko ka tura din ba to anan a cikin jirgin ya halatta kai sallah shine misali jirgi zai tashi karfe 10:30 ba a tsammanin saukansa kuma koda transit ne sai kaman karfe 7 na dare. Kaga anan azhar ba ta yi ba, kuma za a yi a jirgi. La'asar haka, magariba haka. So za ka iya barin magariba, amma dole ka yi azhar da la'asar a cikin wannan jirgi din. A wanda kake fatawa da Sheikh Salih Al-Uthaymeen rahimahullahi bar cikin mujallatul da'awa, wata mujalla ce da ake buga ta a ƙasar Saudiya da take ba da fatawoyi na manyan malamai. A namba na 1757 na bugun kenan a shafi na 55, wannan ita ce fatawar da ya bayar. Ya halatta kai sallah a cikin jirgi a wannan hali. Yace a lokacin maganan alƙibla za ka iya tambayan ko da attendant na jirgi, wato waɗanda ake kira crew members ɗin nan, za ka iya tambayan su ina alƙibla, su suna iya ganewa. Idan sun gane alƙibla sai su nuna maka ga sunan, sai ka kwatanta sallah a haka. Idan bai yi ba, to wannan an baka dama a kowane hali kai sallah. Kawai kana zaune akan sit ba inda za a yi sallah, kawai kana zaune baka san ina bane, sai kai Allahu akbar akan sit ɗinka, kawai sai kai haka. Sai kai in ka zo ruku'i sai kai haka, in ka zo sujjada sai ka tafi ƙasa haka. Ko shari'a ta baka daman yin sallah haka, don manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yayi sallah akan raƙumi da halin da rura ya kama shi. Kawai haka yake yi, duk inda raƙumin ya kada da shi haka yake sallah. Da wannan lajnatul da'ima lil buhuth ilmiya, babban committee dake fatawa na duniya da ke kasar Saudiya, suka bada wannan fatawa akan halassun sallah akan raƙumi a juz'i na 8 shafi na 120 a cikin jerin gwanan fatawoyin su, cewa ya halatta a yi sallah koda akan sit ne, ko ba zai ka samu waje ba akan sit sai kai sallah. Wannan kuskuren ya sa mutane sukan bar sallah, wai har ma lokacin ya fita sai ce wai a jirgi ne sai na bari na fita, ba dalili bane. In dai lokacin zai fita, to dole kai sallah. Shi yasa Annabi ya ce salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Kai sallah sai ba za ka iya ba ko a zaune, ba za ka iya ba kai ko a kwance ne. Kai kaddar zaluntan ka akai aka daure ka kanka ya zama ƙasa, kafafuwanka suka koma sama kana rito. Idan lokacin sallah zai a hakan upside down din sai kai sallah, shari'a ta baka dama. Kanka na ƙasa, kafafuwanka na sama, shari'a ta ce yi sallah a haka. In ma ba za ka iya lankwasa ba, kawai kai a nuni shine kai sallan a tunani. Kana da rabai da kai ya kawai sai kai tunanin ga kanan kana tsaye, ga kanan kayi ruku'i, ga ka kayi sujjada, kuma kana karatun kowanne. Kawai kana tsaye sai ka ce Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, Allahu akbar, ka tafi sujjada shikenan. Shari'a ta ce sai kai sallah a wannan hali din. In kuma crew members ba su gaya maka alƙibla ba ko anan, ya halatta malamai suka ce kai sallah babu damuwa insha Allahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Ina ga saboda yanayi na lokaci sai mu dakata akan wannan, akwai dai tambaya sauran sai dai ayi hakuri, idan Allah subhanahu wa ta'ala kai mu zuwa gobe sai mu dora akai ko ga wasu anan ma daka da aka kaya mu sai ayi hakuri akai. Muna ci gaba da karatu cikin suratul baqara. Jiya mun yi karatu cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a daidai aya ta 20 zuwa ta 21 zuwa ta 22. A wannan ayoyin muka karanta shine an kammala magana akan misalai da Qur'ani ya ba mu na munafukai, da aka ba su misali da ruwan sama, wanda ruwan sama shine Qur'ani, da tsawa a ciki shine tsoratarwa da Allah yake wa kafirai da munafukai, da kuma walkiya shine abinda ake mana bishara na aljanna, har zuwa Allah ya ja hankalin mu akan wasu abubuwa da suke tabbatar mana akwai tashin kiyama. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaquna. Ya kira cewa Allah shi ya halitta mana ƙasa a shimfiɗe muke ginawa mu rayu a ciki, ya sanya mana sama gata nan kaman canopy haka muke ganin, da kuma babu tsarnu tare da ita, sannan ya saukar da ruwan sama, kuma da wannan ruwa din yake rayar da tsirrai kala-kala wanda arziki ne gare mu. Abinda muke ci akasarin sa da kakasa ne asalin sa. Allah yake kada ku sanya mata tarayya alhali kun sani. A waɗannan ayoyi duk Allah bayyana mana su manyan hujjoji guda uku akan cewa lalle za a yi tashin kiyama. Na farkon su shine halittar mu, alama ne na cewa za a yi tashin kiyama. Tunda Allah ya halicce mu, to lalle ya maimaita halittar mu ba abu ne mai wahala gare shi ba. Tunda a karon farko an yi ka cewa idan ka rasu za a tada kai ba mai wahala bane, dan ya dace zama kiran halittanka a karan farko ya fita da kai wahala, kamar yadda kera mota ya fi wahala akan gyara mota, to haka ya dace ka dauka. Na biyu kuma Allah subhanahu wataala yace mu duba halittar samai da kasai, kuma Qur'ani yace mana la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, halittar samai da kasai yafi girma akan halittar mu, wato is more complex. Qur'ani yake nufi complexity na halittar samai da kasai yafi halittar dan adam, sai dai Allah yace ba kowane mutum ke iya ganewa ba. Na uku kuma Allah subhanahu wataala yace mu duba kasa da muke rani da damuna, in akai rani duniya ta bushe ko ina ka shiga jeji babu abun sha'awa sai zafin rana. Wannan kasar ku dauko amfanin gona ku zo ku dafa wani ku shanya ya bushe, wannan ai mutuwa ne. Ka duba yadda masara ke bushewa kaman dutse, ko ajiye ta, kuma the following year idan ruwa ya sauka sai ku je ku binne sai ta tsoro. to Allah yace kazalika tukhrajuna, yadda masara bushashiya take zake tsirowa, to haka kuma za a tsirar da ku idan kun mutu a filin kiyama, sai kowa ya tashi daga inda ya kwanta. Waɗannan duka suna tabbatar mana hujjoji ne masu ƙarfi akan cewa lalle akwai tashin kiyama. Gaba na gaba Qur'ani zai ci gaba da gaya mana mutanen da ke challenging Qur'ani, saboda da aka kure munafukai, aka kure mushrikai a garin Makka da Madina, hujja ta kare, sai kuma suka fara zargin ingancin Qur'anin. Kai mu Qur'anin nan ma mun yadda da shi, sai Allah ya ce mai
a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmaanir rahiim wa in فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
Allah ya ce wa in kuntum, in kun kasance fi raibi cikin koda dan karmin kokwanto, mimma nazzalna, na abinda muka saukar ala abudina akan bawan mu, fa'atu ku zo bi suratin da sura min mithlihi fatankatil littafin qur'anin, wad'u shuhada'akum, ku kira shaidunku min dunillahi ko ma bayan Allah, in kuntum sadiqina, in dai ku masu gaskiya ne, in dai gaskiya kuke fada. Lokacin da qur'ani yake ci gaba da sauka wa fiyayyen halitta tsira da ni tabbata a gare shi, wata ran ya dace da san ran kafiran abinda suke so, sai qur'ani ya tabbatar, wata ran ya saba, saboda sakon Allah yana dacewa wata ran da ranka abinda yake so, wata ran baya dacewa. To sai suka wayi gari, sai suka fara kalubalantar ingancin qur'ani, cewa kamar yadda Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake fada, haka Muhammadul Amin Shankifi rahimahullah ya kawo, haka Ibn al-Jawziyya rahimahullah ya kawo cikin Zadul Masir fi ilmi tafsir, haka Imam Al-Qurtubi rahimahullah ya kawo cikin Al-Jami' li Akamil Qur'an, haka Abu Ja'far rahimahullah ya kawo cikin tafsirinsa. Duka waɗannan malamai sun kawo cewa dalili sai su waɗannan munafukai, mushrikai, kafirai, musamman larabawan su a lokacin, sai suka fara inkari kai qur'anin nan ku haka ne, mu fa muna ma kokonto, na hanu na shakku fihi, muna kokonto, ana shakku fihi, ina kokonton sa, sai suka fara irin expressing kokonto akan ingancin qur'ani. To sai Allah subhanahu wataala ya musu abin da ake cewa wai wato challenge, idan kai abu wani yace bai yi ba, kar ka tsaya kare kanka sai ka ce to ga fili ga mai doki, sai kai ma ka zo kai, idan aran ma yana jan baki sai ka ce a aya ai kuskure, sai ka ce bismillah, to aran ma mata kai zo ka ja, saboda a ka'ida dokin mai baki ya fi gudu. Idan kana kallon abu ka fi iyawa, yanzu idan ka zauna kana kallo ana jan baki, sai kan kana ma nema kai aran ma gyara ai da sai, amma aka ce zo ka zauna a wurin, to sai ka gane abun ashe jajawar dan aiki ne, ko kuma ana tarawih ko tahajjud, in aka zo kasa kasa sai ka ji masu gyara sun yi yawa, daga an zo irin sabbi, daga an yi tunduɓe sai ka ji wani a sahura goma sha da zai gaida sannu kuri ka fada kansa, amma ta saman nan sai ka ji shuru, kowa yi shuru, amma aran mami daga an zo kasa, to kowa iya da baki, duk aran mami da ke masallaci wani na safan ƙarshe ce sai ya gyara, saboda mai an tabo inda ya iya. To idan kana jin abu ka fi iya da a ce zo ka yi, kuma an fi gane iyawa a lokacin da kai kake, ba lokacin da kake sauraro ake kake commentin ba, shi commentin kowa zai iya. Yanzu duk wahalar shugabanci sai ka zauna anan, kana zaune sai ka shugabanci Najeriya na shekara 20 a bayani, kuma sai ga komai ya gyara yadda ka san kaman aljanna, amma ran da aka baka na fara da in kai wasa sai ka je ka buga. To shi yasa idan kana kallon abu ka fi iya yi, amma an ce zo ka yi, to anan fitina take ciki. To shi yasa in mutum ya kalubalance ka sai ka ce to inda babu kasa ake me gardaman kokuwa, to bismillah zo kai, tunda kace ba mu iya ba, ba za mu kare kanmu ba, zo kai. To lokacin da kace wa mutum yi, to anan asirin sai yake tonuwa, idan wani ya kwanza ma sai ga to ai gara ma kowa da shi, yanzu wannan zauna fa bai taba kallo ba, mama yin kallo ne, idan ya zauna in yana kallo sai ga yana da kafin zaka kai, wannan kallon ya dace ya ci, saboda shi yana zauna amma wai ya iya, wai yana tunanin kai ya aka yi misin wannan chance, look at yadda yi misin din sa, wannan kan ai ya dace ya ci, amma aka ce shiga filin sai a bude maka ragar a sa ma kwallon akan hanya akan layin kawai ka buga, in kai wasa sai ka rage kafan, bata samu banta da sai ta bugo ta baya, saboda shi kallon abu ka rika commenting kana analysis yana da sauki, amma in aka ce to da analysis da kake nan zo kai sai mu koya a yadda kake yi to anan matsalar take aukuwa ko malamin makaranta ne ya fi iya karantarwa amma duk yadda malami yake course da yake korewa an ce zo amma jaraba to an hada shi da aiki shi fa malam ne in akwai malamin makaranta ku yi hakuri ni ma malamin makaranta ne yana da sauki sai kai tai wa dalibai jarabawa to akwai test gobe kowa ya kirya akwai homework jibi kuma zamu yi final exam malam ba mu shirya a sai kun yi amma aka ce sai ya shigo sai ya ce to zauna ka rubuta tare da wani zai sha mamaki saboda bayani yana da sauki kai ta analysis amma in an ce zo kai to ana ke kura mutum wani dattijo ya shiga makaranta lokaci a Bokolis na Maiduguri nan mako ne wajen 80s to malamai da suka zo aji karantarwa sai ga malama sun zo da hand out yana karanta yana rubutawa da exam ya zo sai dauko biran sai zo shi karbi booklet ya dauko hand out din sai shigo ana bashi ya bude ya fara ka aka ce masa baba jaraba ne fice ai na sani me ya faru yace to ai duk malaman kowa da note yake shigowa ya koya mana ni ma da note da shigo zan yi aka ce a da ka zaka yace a bani wannan jarabawa malamai nasu zo da takarda ni ne da kai ba mun a tarci duk malamin da ke so na yi da ka shi ba sai mun da ka sai na masa amma ka dauko takardunka ka zo kai takwafa kana bayani kuma ni ne da kai ce a gani ni ne malami kenan to shi yasa ababe da dama din an ce yi an fi gane mutum zo ka yi sai ka ga mutum ya gane ashe abin haka ne ba za ka ba mutum uzuri ba in ba ka yi amma duk abin da ka gwada za ka iya gane yanzu aramomin da ke tarawihin kana jin tuntube rana daya ce maka inda ka iya na Qur'ani zo ka yi kana wuciya gaba sai ka ji gaban ka ya faɗi akwai wanda mimbari za a yi nawazi aka ɗora shi a kai da ya hau suma ya yi saboda ya ga jama'a sai suma saboda bai saba kawai sai sauko shi da shi aka yi suma da ka sani haka yi suma aka yi ma masa ruwa ya ce yana hawa kawai da ya ga jama'a sai ya biya suma to shi yasa Qur'ani sai abin da ake cewa wai challenge wanda yake baka iya ba tunda ka zo da Qur'ani sun ce baka iya ba to bari Qur'ani ya ba su dama su su kawo kwatankwacin sa duk duniya ba a yi mutane masu fasahar magana irin Larabawa ba duk duniya ba a yi yaren da ke da dadin sarrafawa a yi magana a nuna gogewa ba irin Larabci sannan duk duniya ba a yi mutanen da suka goge wajen aiki da yaren su su nuna wa duniya yaren su yare ne ba irin Larabci sai sa in mutum bai fahimci harshen Larabci ba an cuce shi saboda in ka iya Larabci zaka san babu yaren da ake sarrafa shi a duniya a nuna gogewar magana irin sa ka juya shi shi Larabci in ka iya kana lankwasa shi yadda kake so ne ba yadda shi yake bukata ba yanzu sai ka canja jumla gaba daya ka canja wasali yadda kake bukata kuma ka nuna gogewa a cikin sa to Laraba sun iya magana musamman Larabawan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suna waƙe sai ka rasa idan akai suka iya ainihin yin wannan waka ka duba mutum ya nuna ma gogewa duba irin su Imrul Qais tun ma jahiliya kifala biki min zikra habib wa manzili bi sakatin li ga su dan waƙe iyaka mutum ya maka baiti dubu dukkanin sa da harfi da yake karewa ka duba waƙe da ake duba irin alfiya ta Ibn Malik rahimahullah duba irin littafin Imam Shatibi rahimahullah ta Shatibiyya ka ga iya yadda ake sarrafa yare duk duniya babu yaren da ake lankasa Shatibiyya da Larabci da suka kalu balanci Qur'ani suka ce ba su yadda da shi ba su suna ga ba Allah ya faɗa ba ba a tsaya cewa ƙarya kuke ba sai aka ce to a ba su dama su kawo kafadankacin Qur'ani in ka ce mutum ya yi wannan ai annabi asalinsa bai ma je makaranta ba bare ku ce ya koyo haka kawai Allah ya zaɓe shi mar wahayi to ku je ku kawo littafi mai balaga irin Qur'ani mai luga irin Qur'ani mai nahawu irin Qur'ani wanda ke da historical accuracy irin Qur'ani wanda yake kawo modern science irin Qur'ani duk wani bangaren ilimi to kuma ku je ku kawo littafi irin Qur'ani Allah ya yi musu manya-manyan challenges sau hudu ne akwai kanana wanda duk saukan Qur'ani kalubale ne ga kafirai amma manyan challenges da Allah ya yi yayi uku a Makka sai wannan shi ne na Madina babu laifi ko da a cikin takaitaccen lokaci mu kawo ayoyin da Allah subhanahu wataala ya kalubalance su daga garin Makka a gaba na farko aka ce su kawo kwatankwacin Qur'ani gaba ɗaya a rama cikin suratul Isra aya ta 38 قل إن اجتمعت
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
a cikin suratul Isra ayata 88 Allah ya ce qul la in jitama'atil insu wal jinnu kace idan dukkan mutane da aljanu su taru waje daya an ba su dama dukkan wani wanda yake kokonton ingancin Qur'ani duk mutanen duniya su taru da dukkan aljanu su taru ala ayyi atu bi mithli hadha alquran dan su kawo littafi kaman Qur'ani da ya fara daga alhamdulillahi rabbil alamin zuwa min aljannati wan nas Allah yace la ayyi atuna bi mithlihi wallahi ba za su iya kawo kaman Qur'ani ba ba ma wai aljanu su mutane su ba Allah yace walau kana ba'dhum li ba'din zakira koda sashin suna taimakawa sashi ba za su iya kawo littafin da yake Qur'ani ba babu wanda zai iya yi aka ba wa su kafiran Makka dama larabawa ne sun goge fasahar magana babu wanda yake su iya kuwa a lokacin mutum zai waye gari ya ce ko ka ban kudi ko na maka wake sai mutum ya maka wake ya maka batancin da nan gaba shekara 100 ba mai auren ƴaƴanka da jikokinka da jikokin ƴaƴanka akwai su saboda me saboda iya fasahar magana Allah ya ba su baiwar magana Allah ya ba su baiwar sanin yaren su amma suka je aka gama mutum aka gagara kawo ga tankwacin Qur'ani koda I making trial a kwatanta aka gagara suka ci gaba da karanta Qur'ani sai Allah ya ce in Qur'ani ya muku yawa yanzu an rage kalubale din ku je ku an ba ku dama ku samu ku kawo kwatankwacin daga alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil zuwa min aljannati wan nas ɗan surori guda 10 ko ai wannan babu yawa daga alamtara an sauke duk manyan surorin sama nan da kake ji su Bakara Ali Imran Nisa'i Maida Al-An'am A'raf duk an yafe ku je ku kawo kaman daga alamtara suratul fil ko zuwa min aljannati wan nas wanda ko yaro dan shekara 10 zai iya karantawa sai Allah ya kalubalance su a gaba na biyu aka rage musu a cikin sura 114 an rage 104 aka ce ku je ku kawo guda 10 ma yan kanana sanan kasa wanda gidan kowa akwai sai aka kalubalance su na biyu a cikin surat Hud Allah yace
am yaquluna iftara qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man ista'atum min dunillahi kuntum sadiqin
Allah yace am yaquluna iftara idan sun ce ka kirkiri ya kirkiri Qur'ani shi Annabi Muhammad sun ce kirkira ne ba za a tsaya fada da su ba Allah yace qul fa'tu bi ashr suwarin mithlihi muftariyat ku je ku kawo surori guda 10 daga alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil zuwa min aljannati wan nas muftariyat kuma ku je ku kawo forgery da tunda kun ce yayi forging Qur'ani ne to an ba ku dama ku je ku yi forging kuma ku kawo na ku ai ku larabawa ne ku je ku kawo littafi da ke da balagan Qur'ani da nahawun Qur'ani da lugan Qur'ani da kiyaye tarihin Qur'ani tunda forging Qur'ani yayi to kuma ku je ku yi forging daga alamtara zuwa min aljannati wan nas ku nuna kuma kun iya ai da larabci aka faɗa kuma ku larabawa ne inda babu kasa ake gardaman kokuwa sai aka ce su je su yi forging wanda ya fi kareta Annabi sunansa Musailamatul Kazzab ya ji ya zauna ya rasa yadda zai yi ya yi ta ɓata lokaci shi ya ce shi ma annabi ne abu aka ƙi yadda da shi ana ƙareta shi sai ‘yan kaɗan da ke binsa sai zo samu annabi ya ce annabi to zai da za a yi mu raba duniya biyu kai ka zama annabi ta arewa na riƙe ta kudu kawai sai ya zauna lafiya annabi ya ce to ai ni ba Allah ne aiko ni to sai ya rasa yadda zai sai ya ce shi bari yanzu ya je ɗauki kalubalen sai ya je ya zauna sai ya ƙirƙiro wai sura wai alfilu malfilu wama adraka malfilu laha zailun dawilun wa qurtumun kat abun gaba ɗaya babu fasaha a ciki yana kawo waye tara mabiyansa sai kar da suka ce to wanda kar ka ga ya duniya kana fara an san kariya muke wannan babu hakuri a ciki suka ce ya nono gara kawo mu sai kariya yake amma in ka karanta wannan daga nan kariyar mu ta kare dan duk wanda ji wannan ya san ba Allah ya faɗa ba kuma duk wanda ji wannan ya san babu fasaha a ciki sai mabiyansa suka ce ai ko mu za mu wanda ji wannan shi kansa tukunna a wurin sai ya samu matsala suka ce da wannan ai dan su basirati ne babu basira ka duba da Qur'ani ya challenging din su wato ba za ka ƙara sanin mu'jizan Qur'ani ba wallahi labin sai mutun ya san ma'anarsa shi yasa kai tunanin ma wai dan adam iya da input a Qur'ani ka san ba gaskiya bane wai dan adam a ce yana da guduma kai ka san ba haka bane ka duba da modern science da ake da shi a yanzu babu wani abu na modern science da a yanzu ake fitowa da shi a duniya face sai ka samu Qur'ani ya ishara zuwa gare shi ka shiga field na embryology kaga abun mamaki yadda Qur'ani ya magana akai musamman cikin suratul mu'minun mitosis and meiosis cell division kaga abun mamaki heredity and variation kaga da Qur'ani yayi discussing din su in detail a lokaci fa shekara 1400 da kai ya zai dan adam yayi wannan ka shiga cikin area na oceanology kaga da Qur'ani yayi magana na ilimi wanda a yanzu duniya take sani da na'urorin zamani amma Qur'ani ya fada shekara 1400 da kai kai ka san dan adam bai sai wannan ba abinda professor Kidmo abinda ya gani na Qur'ani kawai akan embryology yace ya tabbatar da ba zai ba musulmi bane shine leading professor a field na embryology amma da ya karanta Qur'ani aka bashi fassarar ayoyin yace wannan yashi aka rubuta aka ce 1400 yake sai yace no wannan ba dan adam mai fara ba zai taba yi dan adam mai fara wannan a wancan zamanin ba yace ai ko modern medicine bai san wannan ba sai lezan ke ne ya sago tukunna yace ba zai dan adam mai wannan ba yace no a kawo masa Qur'ani aka kawo ya bude ya gani yace no wannan ba zai dan adam mai a wancan shugaban ba zai taba yiwa ba yace a field din wasu abubuwan ba mu san shi shekara 10 ba sai ya za a ce mutun ya yi su kuma wasu abubuwan ido baya ganin su sai da na'ura amma Qur'ani ya fade su kuma yayi bayani akan su duka waɗannan fields da ka shiga ga Qur'ani ya nuna gajiyawar dan adam a kowane bangare ka shiga za ka gani bangare na astronomy ka ga yadda Qur'ani ya magana akan ababe da dama a yanzu modern science ke iya iso waɗannan abubuwa amma Qur'ani ya yi magana akan su shekaru da dama bangare na anatomy Qur'ani ya yi discussing abubuwa da dama da yanzu modern medicine ya iso bangare na physiology Qur'ani ya yi discussing abubuwa da dama da yanzu modern medicine yake isowa so dukkan wani bangare ka dauka zaka Qur'ani ga garaba daure sai duniyar tarihi ka mu sai mu samu ayi Qur'anin ya fada shekara 1400 da yankai mu ba sani ba da saboda rashin shagaltuwa da Qur'anin yadda ya dace to a lokacin suka gagara kawo sura 10 sai Allah ya rage musu kalubala sai kake su kawo koda kwatankwacin sura da na Qur'ani kaman inna a'tayna kalkawthara ko wal asr innal insana lafi khusr ko kul huwallahu ahad wata dai sura da ba ta da girma ayoyin da ba su wuce uku ko hudu ba harfan ta yan kadan ne wannan shine challenge na uku da aka yi wa kafiran makka shine a cikin suratul yunus Allah ya ce
am yaquluna tara kul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min
Allah ya ce suna cewa annabi kirkiran Qur'ani yayi to yanzu an rage musu kul fa'atu bi suratin mithlihi Allah ya ce su je su kawo sura ɗaya kadai a sura 114 yanzu an yafe musu 113 yanzu kawai ku je ku kawo kaman inna atayna kalkawthara wanda ke da nahawu Qur'ani da balagan Qur'ani da sarf na Qur'ani da luga na Qur'ani da kuma kiyaye tarihi irin na Qur'ani sura ɗaya suka gagara waɗannan dukkan tahaddiyat challenges din guda uku an yi su a Makka ne da aka zo Madina to sai aka maimaita wannan da ke gare mu shine na hudu saboda kada mushrikan Madina su ce to ai na Makka aka yi mun an isa a mana ai challenge din mu mana aka alubalance mu mana to sai Allah ya ce to ka ce musu kul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in har kuna kokwantan abin da muka saukar wa bawanmu na Qur'ani to me za ku yi Allah yake cewa fa'atu bi suratin min mithlihi ku je ku kawo sura kwatankacin sa kawai yanzu an sauwake musu kawai da aka zo Madina da ya aka yi saboda a Makka an bi samun masu taurin kai waɗanda aka sha wahalan da'awa amma a Madina an riga an yi establishing Islamic state so waɗanda suke makwabta a wurin Banu Qainuka Banu Nadir Banu Quraiza kalubalen da suke fuskanta bai kai na mutanen Makka ba dan su yawanci ma ba Larabawa bane asalin su sai dai kawai kusanci da Laraba suka fahimci Larabcin yawancin su ma Yahudawa ne to sai aka musu wannan kwaya daya sai aka ce to in kuna kokonto in kuntum in din nan shardiyya ne wannan sharadi in kuna kokonto raibun shine abin da ke jujjuyawa a zuciya wato wani lokaci ma bai kai shakka ba idan a zuciyarka akwai wani element na kokonto komin kankantansa duk kankantan element din kokonto a zuciyarka na abin da aka sarkarwa bawa to ka je ka kawo kwatankwacin sa ba ma sai ka ce kana shakko ba a'a element a samu dan karamin element dan dugon kokonton komin kankantan sa to an baka dama inda za ka yi proving cewa Qur'anin ba daidai bane kai ma je ka lissafi kaman Qur'ani to shi ne aka ce in kuntum in kun kasance ku dukkan kafiran da ke Madina yanzu an baku dama da munafukai yahudu ne mushrikai ne to ku zo min ma da abin da nazzalna muka sauka kalmar nazzala na da bambanci da anzala in an ce anzala shine abin da ya sauka a dunkule nazzala abin da ya sauka daki daki to qur'ani ai ya sauka zuwa ga nabi sallallahu alaihi wasallam daki daki ne shekara 13 a makka 10 a madina in ka tara shekara 23 amma saukan sa na farko a dunkule ne daga lauhul mahfuz zuwa ga saman duniya to in an ce anzala abin da ya sauka a dunkule shi yasa Allah yace wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal anzalnahu sauka daga lauhul mahfuz zuwa ga saman duniya wa bil haqqi nazal da gaskiya ya sauka shine shekara 13 a makka shekara 10 a madina so wannan shine wata daga da aka ce mimma nazzalna ala abdina kaga saukowar sa na shekara 23 kenan ake magana don haka ku zo da in kuna koko da abinda muka saukar ala abdina akan bawan mu waye bawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba bawan mutum ba bawan Allah ne shi annabi yana jin dadi a ce masa abdullahi wa rasuluhu a ce kai bawan Allah ne ko manzon Allah ne loka wasu shekarun baya kakanninmu Allah ya ji gansu hatta iyayenmu da muka yi karatun zauri da suka karantar da mu in an zo abdihi ba su iya fasara mana da bawa na yi karatu gaban wani dattijo Allah ya ji gansa karatun zauri shekaru daya in muka zo wajen sai ce dan shade dan Allah yana jin nauyin ya ce bawansa so girma ne daraja ce a ce annabi bawan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma duk inda Allah ya kira shi da bawansa to za ka ga yana tabbatar da wata ni'ima da ya masa ne duk inda aka musata ni'ima mai girma sai Allah ya ce bawana misali subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa kaga isra'ila aka yi shi ai wannan ni'ima ce sai Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi sai bashi qur'ani da yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wala miji allahu iwaja kaga ai bashi qur'ani ni'ima ce shi yasa sai Allah ya kira da cewa bawansa zuwa wahayi gare shi ko da yaushe ai ni'ima ce fa auha ila abdihi ma auha sai yayi wahayi zuwa ga bawansa abin da yaso so kaga Allah ya kira shi a matsayin bawa so da ka shi bawa ne amma bambancin mu da shi kuma shi manzon Allah ne mu kuma abotan mu ka tsaya so da ka yana da daraja da ta fita mu wanda ba mu san mu ki so irin ta ba kuma Allah ya kira annabi mutun ne da cewa me faman kana yarju liqaakum qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ni mutun ne irin ku amma bambanci na annama ilahukum ilahun wahid faman kana fali amal amalan salihan bambanci na da ku ni ana min wahayi ku ba abu ku qul inna ma ana basharun mithlukum sai dai ni yuha ilayya ni ana min wahayi ku kuma babu wanda ake masa wahayi to kaga wannan wahayi shi ya kai shi matsayin annabi manzo amma duk da kan haka yace shi mutun ne kuma shi bawan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutun ne amma duk duniya ba ai dan adam bai daraja irin ta sa ba shine Allah yace abinda muka saukar akan bawan mu a farkon suratul qital ya bayyana sunansa da yace wa aminu bima nuzila ala Muhammadin kaga Muhammad shine ala abdihi to waccar ayar ke fassara wannan kamar da Muhammadul Amin Shankifi rahimahullahu ta'ala ya fada in kuna kokonto fa atuku zo bi suratin da sura ku kawo sura min mithlihi misalin irin na Qur'ani ku kawo sura anan ba iyaka ba ko ku kawo qul huwa ko inna a tsaina ko wal asr in kun dauki Qur'anin gaba dayan sa ne to ku kawo sura irin sa wannan kuma kalubalen da su kafurai ne na garin Madina tunda na Makka an musu sau uku saboda su sun fi wahalar sha'ani na garin Madina wannan sai aka musu guda daya dan tun a karan farko su ba su yi inkari ba kowa sai ya shiru min mithlihi misalin irin sa sannan wad'u shuhada'akum ku kira shaidunku Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin rahimahullah ya ce shaidun su anan shine waɗanda kuke bauta musu a matsayin Allah alladhina tashhaduna lahum bil uluhiyya duk wanda kuka rike cewa wai shi ma Allah ne to ku kira shi ya taimaka muku Sheikh Utsaimin rahimahullah ya ce wannan shine kololuwar challengein mutum da wanda yake bauta da wanda ake bautawa a ce an kalubalance su to wannan shine iyaka so ku da kuke bautan da wanda kuke bautawa dukka ga fili ma ga mai doki ku je ku hada kai da allolinku ku kawo ka dangacin Qur'ani babu wanda yayin kurin kawowa ku je ku kawo shaidunku min dudullahi kuma bayan Allah don Allah iya tare da annabin sa to zaka baya tare da ku ku sai ku je ku nemo shaidunku sannan in kuntum sadiqina in dai gaskiya kuke fada cewa da kuke kuna kokonton ingancin Qur'ani to ga fili ga mai doki ku je ku kawo littafi irin Qur'ani duk wasu takaddu kutubu samawiya da kake gani a yanzu mun yadda Allah ya saukar da su amma an jirkita sun banda Qur'ani babu wani littafi da yake wahayi na su at-taura injila da ba a samu an jirkita shi ba mun yadda Allah ya saukar amma abinda Allah ya saukar dan adam ya canja shi shi yasa Allah ya ce fawailul lilladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila in ba haka ba akwai takaddan ba da ta gaya cewa wai an samu uba da ya girbi babansa shi da ne amma ya girbi babansa da shekara 21 da Allah wannan ko an lissafin za a fahimce ka akwai littafin da yake a cikin sa wai lokacin da annabi Adam da Hawwa suka ci itaciya suna aljanna idan Allah ya bi shigo aljannan sai su gudu su boya sai ya dudduba su bai gani ba sai ya tafi sai ya tafi sai su kara fitowa in suka ji zuwan sai su kara boya suka yi ta yin haka Allah ya zo ya gaba dubawa bai gani ba wai na karshen sai ya lallabe sai ya ki tafiya sai suka fito sai ce to na kama ku da Allah yanzu wannan Allah yayi kamar da kai wanda kake bautawa har da zai zo lambu yana nema kuma a natsa masa sai ka ce mutum kuma wani ya rike wannan a matsayin bautan Allah yake shi yayi da cewa Allah ya saukar da shi idan kuma za a kawo maka contradictions na lissafi kada ya ishe ka simple lissafi zai ga litafin baya iya kawo uku a hada shi da bakai amma da qur'ani duba mai sauki fa in lam yajid fa thalathata ayamin fil hajj wa sab'atin idha rajat tilka asharatun ga uku ga bakwai nawa amma shi na fadi ce uku da bakwai sai ce 11 wanda kaga ko yaro dan primary ban ai ya san uku da bakwai 10 ne su shi yasa zaka ga babu wani littafi da yake na wahayi in ka cire qur'ani da sunna da take bashi kariya dake da inganci a yanzu a duniya sauran an jirkita su Allah ya saukar amma an jirkita amma qur'ani kuma sai Allah ya ce ya dauki alƙawarin kare shi babu wanda yake taba ingancin sa babu wanda yake taba ingancin ayoyi da dama Allah ya ce zai kare qur'ani misali la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin amin sannan kuma inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna Allah ya ce mu muka saukar da littafin nan kuma mun yi alƙawarin kare shi ke sa yanzu babu wanda yake canja qur'ana ai akwai wanda sun yi yunkurin canja amma bai nasara ba an yi kokarin har ma an canja qur'anin amma fa ma rabbi hatta jaratuhu akwai kasar da ta buga copies na qur'anin su da suka fada da sun yi gyara suka yi producing qur'ani copies sama da miliyan 40 amma a yanzu da kudin kankana neman guda ɗaya don ka aje a matsayin reference babu shi ya bace a bayan kasar saboda ba maganar Allah ba ne amma yanzu in ka zo ka kwata waɗannan qur'anan gaban mu ba zai hana ai tafsirin qur'ani ba saboda an haddace amma suna sun suna yi abinda aka fara kalubalanta to mu ga mutum da yake haddace zo mu canko masa aka rasa har ma wanda suka rubuta ba su haddace abinda suka rubuta ba to shi yasa qur'ani sai kalubalanci mushrikai ne munafikai ne kafirai garin Madina sai aka ba su wannan ayar sai suka yi shiru kenan sai aka rabu da su su dai ba su kawo gadon kafin qur'ani ba ko ma yunkurin ba su yi ba kowa sai ya shiru duk da fasahar da Allah ya ba su na sanin larabci da kuma nahwu da balaga da sarf da komai da kake bukata amma sun hakura kawo qur'ani ba zai yi ba sai Allah ya ce
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
الله يقول فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا idan ku kafirai da mushrikan larabawan yanzu kun gagara kawo kwatankwacin qur'ani walan taf'alu ɗan uwanku mushrikai da kafirai na larabawa da kowa da kowa har abada babu wanda yake kawo kaman qur'ani amma fattaqun nara ku ji tsoron wuta allati wacce waqudu hannasu makamashinta da ake hura ta da shi shine mutane wal hijara da duwatsu ko gumaka ko kuma wasu allolin ƙarya da ake bautawa ko iddat lil kafirina wutan nan an tanade ta don kafirai da Allah ya kalubalance su magana na kada sai ya ce to fa ku ji tsoron wuta da wannan malaman qur'ani suka ce karyata qur'ani yana iya sa mutun yayi riddai bar musulunci kuma a masa tanadin wuta gobe kiyama shi yasa Allah da ya kalubalanci masu kokwanton qur'ani sai ya ce in fa ba za ku gyara ba a gaya muku akwai fa wuta a lahira kuma labarin ba a nan duniya bane fa hatsarin a lahira ne an je an gamu ga Allah subhanahu wataala dan haka fa in lam tasalu in har wannan shartiyya ne in har a yanzu larabawan yanzu da suke da larabci suke da fasahar magana suke da yalwan lokaci suka san tarihin saukan qur'ani suka gagara kawo kafadangwatan qur'ani walan landin nan malamai suka ce abadiya ne to har abada kuma babu wanda zai kawo kafadangwatan qur'ani don ba za a ƙara jama'ar da suka san larabci irin waɗancan jama'ar da qur'ani yake sauka a zamaninsu ba ba za a samu masu fasahar maganar larabci irin su ba har yanzu in kana karanta waƙe ko shu'ara'ul jahiliya ne zaka ga abun mamaki mutane da Allah ya musu fasahar magana idan suna magana kai ta mamakin ingancin maganar shi sa Qur'ani ce in dai su ba su yi ba to kuma ba za a samu wani wanda yake yi ba tunda waɗancan sun fi kowa iya magana amma sun gagara to a yanzu babu wanda yake gara to bare yanzu da ma za ka ga larabawa ma wanda ba su yi larabcin ba yanzu irin larabcin da suke na gargaliya wannan amniya ai ba larabci bane sai ka je ka ga larabawa kana a aji amma ba su jin larabci na karantar da a wannan semester a University of Madina na karantar da larabawan Syria na karantar da larabawan Saudiya larabawan Yemen
larabawan Palestine, larabawan Jordan, dukkanin da su a ajujuwan da na karantar a jami'a. Amma abun mamaki wallahi alazim, idan ka musu larabci standard da dama sai ka musu bayani su fahimta, ba su fahimta ba. Da kansu suke mamaki suke su ba sa iya fahimta. In dai kai kai larabcin sai dai ka musu bayani, wai sai ka fassara musu da wannan anniya, wato irin yadda ka san wannan pidgin turanci da ake yi da, to haka yake. Shi kuma wannan larabcin ba yi da alaka kwata kwata larabcin asali. Na farko babu littafin da ake koyansa a duniya. Na biyu babu wani wanda ya takhassusi da yake da specialization a area da zaka ce koshi authority ne. Na uku ba makarantar da ake koyar da shi. Na hudu bai da alaka da larabcin Qur'ani kuma mai amfanin sa. Larabawa ne amma ba sa fahimta kalmomin da suka zo a Qur'ani, sai na faɗa zai mu je taimaka wani bai fahimta ba. Kaga sun zama ɗaya da larabcin da? Ba su zama ɗaya da larabawa irin na da suka san larabcin ba. Wannan ina maganan semester da na kammala ta gaba ɗaya bai wuce sati biyu gaba ran dinnan ba. Ba za ka tsaya gabansu kai larabcin ba sa fahimta. Kuma a ka'id darussa da dama da nake karantarwa har sai ka shiga aji wani darasin da turanci nake wanda larabci, to wanda ake yi da larabcin sai ka fassara kalmomin ko da turanci ma iya fahimtan ka, kuma larabawan ne. Sai mutum ce maka bai fahimci kalmar ba, kuma in ka kira tana Qur'ani sai ce shi bai taba jinta ba. Shi yasa babu wata al'ummar da yanzu shedan yake nema ya raba ta da yaren ta irin larabawa. In ka zauna Turai zaka ga ko direban taxi ne da bai makaranta ba yana maka turanci mai kyau yake yi. Amma banda balarabi, larabci mai kyau na Qur'ani ko a Madina kake ko a Makka sai ka je makaranta ka koya. Amma in dai a harami ka zauna, wai shiru kai kana tadi da mutane ba za ka koye shi ba, dole sai an je makaranta ake koyansa. To idan ku waɗancan laraba ba su kawo ga dankushin Qur'ani ba, ta yaya za a yi waɗannan su kawo? Amma duk da haka kuma a cikinsu akwai wanda sun fita zakka, akwai wanda kuma sun goge suna da larabcin, sun san larabcin, ana samun su ɗaya biyu wanda iyayensu malamai ne. Misali akwai jikan Sheikh Abubakar Aljazairi, sunansa Mu'az ibn Talal, na karantar da shi last semester, na karantar da shi last year. Tunda nake karantar da darasi a jami'a, yau shekara kusan 15 ina karantarwa a jami'a, ban taba karantar da dalibi mai fasaha da basira sa ba a duniya. Ni dai ban gani ba, ina da dalibai da dama suna aiki a Abuja, muna gaisa nan su yi hakuri. A cikin su akwai wanda na san masu ilimi ne, amma gaskiya ban ga irin sa ba. Shi jikan Sheikh Abubakar Aljazairi ne, kakansa iya da kujerar al-Haram yana karantarwa, shine mai tafsirin Aisar al-Tafasir, babban malamin Qur'ani ne, jikan sa ne. Na biyu akwai wani dalibi sunansa Sa'ud ibn Ahmad, na karantar da shi. Shi kuma jikan Imam Ahmad ibn Hanbal ne rahimahullah. Kaman wasu dalibai da kuma ƴan uwa malamai da suka zo ziyara wani lokaci Madina sun sami tare da shi, irin su Professor Salis Shehu, so Dr. Sa'idu Dukawa, muna tare da shi har sun gaisa da shi. Jika ne na Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi. Amma a cikin ajin kuma akwai dalibi na daga zuriyar Khalid ibn Walid ne, amma kuma babu darasi. Kuma shi ma sunansa Khalid ibn Walid shine sunan, kuma dan zuriyar sa ce, saboda Laraba na da tarihi. Duk isnadi kowa zai baka daka. Yanzu wanda ya ce zuriyar Imam Ahmad ne, muna tare da Farfesa Salisu Shehu, sai na gaya bar sai ya ce zuriyarsa ne, sai bashi isnadin tun daga kansa ya kira iyayensa da kakanninsa harkan Imam Ahmad. Ko numfashi bai basan da ya kawo isnadin gaba ɗaya duk tarihin gidansu. Amma yanzu aka ce kawo kakanka na biyar an haɗa ka da aiki. To shi yasa Allah ya ce fattaqun nara, ku ji tsoron wuta. Shi yasa hadisi yakan kira cewa a ji tsoron wuta, fattaqun nara, ku ji tsoron wuta. Idan dai baka ga girman Allah ka bauta masa ba, to ka bauta wa Allah don tsoron kada ka shiga wuta, saboda akwai wuta ka yi kaffa kaffa da ita. Don haka wannan ma'ana takwa lokatan ne, ka riƙa jin tsoron wuta. Shi yasa sahabbai sun taɓa wata tafiya, sai annabi ya tsora wani mutum a kansu a cikin hadisin da ya zo a Bukhari, sai ya ce wa mabiyansa, wane ne shugabanku, duk abin da ya ce ku yi ku yi, sai suka kawo hanyar tafiya. Suna tafiya sai suka saba masa ya yi fushi, suka yi bashi hakurin duniya ya ƙi yin hakuri, duk abin da za su ba da hakuri ya ƙi. Sai ya ce ai annabi ya ce duk abin da na ce ku yi ku yi, suka ce haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce to shi ba zai hakuri ba sai sun hura wuta, in ta yi zafi sai su fada. Shikenan suka ce, tunda annabi ya ce a maka biyayya za a yi, aka hura wuta. Wani sahabi ya koma gefe ya ce kai akwai fa ayat tambaya, kace me yasa? Yace ni tun asali fa nabi annabi dan tsoron wutan ne, ni daman ita ne ba ta so wallahi nabi shi, kuma nabi shi yanzu na kunna zan shiga yace kai akwai abun duba, dan wallahi daman ita nake tsoro nabi shi, ni daman tun asali da nabi shi wutan ne ba na so.
shine sai sauran suka ce gaskiya fa kana da gaskiya to ba za mu shiga ba sai mun je mun tambaye manzon Allah me yake nufi da cewa mummar biyayya suka zo suka ga annabi ai ya ce mu shiga wuta annabi ya ce wuta aka ce eh yace da kun yi garajen shiga cikin ta da har abada ba za ku fito a ciki ba bi ma'ana ha wutan lahira za ku yi tazarce ne da wannan malamai suka ce inna matsa'atil ma'ruf duk dan adam da aka ce yana saman ka kamar biyayya ana biyayya ne a cikin me cikin bin Allah in dai sabon Allah ne to ba ai wa dan adam biyayya shi yasa an ce biwa ne to ka bi shi idan bai saba wa Allah ba amma yin sabon Allah ba liman ne mun yi sallan isha sai mana raka'a hudu sai yace jama'a ban gaji ba za mu ƙara isha takwas sai miƙe ta biyar za a bi shi kai ba za mu bi liman ba sai mu ce aka raba kallon anan mu za mu dakata kai ba za mu ƙara ba saboda biyayya cikin bin Allah ake duk wanda ya bar Allah ba za a bi shi a cikin sabon Allah ba shi yasa aka ce fattaqun nar ku ji tsoron wuta wuta kuma malamai suka ce waquduha an-nasu wal hijara an tanade ta ne da tana da makamashin mutane Abdullahi ibn Abbas yace kafirai wal hijara hijara kuma sune abubuwan da ake bautawa kuma bayan Allah duk abin da aka ware kuma bayan Allah ake bauta masa kuma shi ya yarda da bautan da ake mar to ya zama hijara ya zama dutsen wuta in dai ya amince shine Allah ya ji hankalinmu cikin suratul anbiya yace innal ladina إنكم وما تعبدون من دون الله
حصب جهنم أنتم لا واردون
duk abin da ku da abin da kuke bauta ko ma bayan Allah duka ya zama burbudin wutar jahannama wato makamashin wutar jahannama ne so da haka al-hijara ibnu abbas Allah ya kara masa da yace shine duk abin da aka bautawa ba Allah bai yarda da bautar to za a shigo da shi wuta da shi da wanda suka bauta masa su ne makamashin wuta da su ake kokarin suke sabin a matsayin kaman man fetur din da wuta take tashi da su o iddal lil kafirina wanda an tana da wutar dan kafirai da wannan malaman aqida suka ce idan musulmi ya shiga wuta in dai iya da tauhidi to ba zai dawo ma cikin ta ba sai dai zai je yayi prelim ne ko remedial idan ya kammala sai a fito da shi amma ba gidansa bane za dai a kai shi ne tukunne dan yi gyara result din sa duk papers da yayi failing yayi kokarin ganin yayi receipting idan ya gyara tukunne sai a fito da shi amma graduation na farko na ɗan wuta da ake dawo da su aljanna hadisi ya tabbatar da cewa bayan shekara nawa ne shekara nawa hadisi ya ce to sai mu bincika wannan dai baka tsoro ka san ko remedial sciences a wuta baka bukata ko da prelim baka bukata burinmu Allah ya kai mu aljanna wutar ko kallanta ne a filin lahira mun haƙura shi kuma kafiri idan ya shiga wuta tunda an ce an tare da don shi ne malamai suka ce zai dawwama a ciki wasu malamai suka ce akwai time da wutar za ta kare shi ma ya kare wannan bai tabbata ba saboda Allah ya kira wuta ya ce ta kafirai ne ya nuna kuma za su dawwama abadan 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 kamar wurare guda uku a cikin Qur'ani a ramma za ka iya nemo su na farko akwai cikin suratul nisa na biyu cikin suratul ahzab na uku cikin suratul jinni kafara ta cikin suratul nisa a ramma
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها
إن الذين كفروا وظلموا
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا
إلا
طريق جهنم خالدين فيها أبدا
جزاكم الله خيرا كاجا أنسى مخالدين فيها أبدا kenan wuta ba ta kare an kafure shiga babu karshenta haka za a yi ta dawwama babu randa za ta mutu ko a ce ya kare na biyu a ramma cikin suratul ahzab
inna allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala
kaga an samu abada sai ta uku cikin suratul jinni wa man ya'si Allah
wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada
so duka an samu abada 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 da wanda yake bayyana wuta ba ta karewa wanda ya shiga wuta inda ya kafuri ne ba wai musulmi ne ya tafi prelim a ciki ko yayi remedial sciences din sana wuta ba, Allah ya kiyaye mu. In dai kafuri ne to babu ran da zai, saboda an ce abada, don haka ba ta karewa. Duk abin da aka ce abadan a larabci to bai da karshe, kuma uiddan lil kafirina. Yanzu haka da muke magana wuta tana existed, wutar jahannama, wutar sa'ir, wutar laza, don uiddat ay huyyat, yanzu tana existed, aljanna tana existed. Babu a cikin su wanda ba ta existed, sai dai lokacin shigar su bai yi ba. Sai dai wanda yake dan aljanna tun daga barzak yana samun burbudin aljanna ana kawo masa, dan wuta kuma tun daga yanzu ana bude masa wutar yana jin azabar sa. Amma babu wanda ya shiga shiga na hakika. Amma dai duka suna exist, wannan shiri abinda malaman aqida suka tabbatar, kowanne Allah ya halicce ta, ba wai sai an je kiyama ayi ba, an yi kowace kawai aljanna insha Allah ta'ala tana jiran masu imani, Allah ya sa mu a ciki, wuta kuma tana jiran kafirai, Allah ya kare mu. Wadanda suke ba su gane musulunci ba suke kafirci, Allah ya ganar da su, Allah ya sa su zo mu gode tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Burin mu shine a musulunta ba a mutu a kafirci ba, ba ma murna mutun dai ya mutu a kafirci. Allah subhanahu wa ta'ala ya musuluntar da su don mu tsira tare. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Hadha huwa ma indillahi tawfiq.